Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31-49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa radio kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsin ranar Talata 29 ga watan Oktoba. Yanzu ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Zahra Amin Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Yau bayan labaran duniya za a ji cewa yayin da ake shirin sake shiga aikin kuskure kundin tsarin mulkin kasar Ghana, an shiga takaddama akan aikin tun daga yanzu. Kamar yadda aka ji a shirinmu na asuba, muna dauke da rahoto kan inda aka kwana a ci gaba da tayar da kayar baya da ɗan sashin Ingilishi ke yi a ƙasar Kamaru. Kamar kowace ranar Talata, Babu Yakubu Makeri na tafa da shirin sa na A Dawo Lafiya. Silabar mu kuma zai shigo da sharhin jaridun Ginger. Sannan muna tafa da ra'ayoyin masu sauraron mu. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Sauraro, assalamu alaikum. Ana ci gaba da kai sabame kan manyan shugabannin kungiyar IS a Siriya, wani abu da ke nuna gaggawar da ake yi na ganin an kawar da kusoshin kungiyar ta 'yan ta'adda. Dakarun gamayyar mayakan SDF da ke kawance da Amurka, waɗanda suka taka rawa wajen kawar da shugaban kungiyar ta IS Abubakar al-Baghdadi da kuma kakakin kungiyar Abu Hassan al-Muhajjar sun ce an kai wasu jerin hare-hare a ranar Larabar da ta gabata da nufin kawar da manyan shugabannin kungiyar 'yan ta'addan, inda aka neme su da rai ko amace. Kakakin mayakan na SDF Mustapha Bali ya wallafa a shafinsa na Twitter a jiya Litinin cewa an yi nasarar kai wani samame tare da kama wasu manyan shugabannin kungiyar ta ISIS. Sannan ya ce waɗanda ba a kashe su ba za a kama su. Yana mai cewa laifukan da kungiyar ta Daesh ko kuma IS ta aikata ba za su tafi a banza ba. Ga dukkan alamu, ɗalibai masu zanga-zanga tare da busa hondin mota da kuma saka kaɗe-kaɗe mai ƙara a Iraki sun bijirewa umarnin da sojoji suka bayar na saka dokar hana zirga-zirga a birnin Baghdadza, inda suka cika tituna a daren jiya Litinin. Hukumomin Iraki sun umarci mutane da su ƙauracewa kan tituna tsakanin tsakar dare da zuwa 6 na safiya, bayan da aka kwashe wani ne ana kazamar zanga-zanga. Akalla mutane 3 aka kashe, yayin da sama da 100 suka ji rauni a jiya Litinin a arangamar da aka yi tsakanin masu zanga-zangar da 'yan sanda, wanda suka yi ta harba barkunan tsohuwa. Dalibai da sauran masu zanga-zangar sun fusata ne kan zargin cin hanci da rashawa da suka yi katutu a ƙasar, da kuma tafiyar hawainiya da tattalin arzikin ke yi, da kuma rashin ababen more rayuwa duk da arzikin man fetur da Iraki ke da shi. Labaran duniya kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daukacin 'yan majalisar wakilan Amurka za su kaɗa ƙuri'a a wannan makon kan binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaba Donald Trump, inda zai taɓo batun gardamar da fadar White House take yi na cewa binciken ba bisa ƙa'ida ake yin sa ba. Kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi ta saka ranar Alhamis a matsayin ranar da za a kaɗa ƙuri'a, inda ta faɗa a cikin wata wasiƙa da ta rubuta takwarorin ta cewa tana son ta kawar da duk wani shakku game da shirin tsigewar. Pelosi ta ce matakin kaɗa ƙuri'ar kan binciken tsige shugaban zai tabbatar da binciken da ake yi da kuma tsarin da ake bi wajen sauraron bahasi, wanda zai zama bayyananne ga Amurkawa, da kuma yadda za a miƙa hujjojin da aka samu ga kwamitin da ke kula da harkokin shari'a, wanda zai yi sharar fage ga yadda shugaban da lauyansa za su kare kansa. Shi dai Trump da magoya bayansa 'yan jam'iyyar Republican sun kwatanta binciken a matsayin wanda bai bi ka'ida ba, saboda ana yin sa cikin sirri, sannan gaba daya 'yan majalisar ba su kada ƙuri'ar a yi binciken ba. Sai dai Pelosi ta ce wannan hujja ta su ba ta da tushe. Ma'aikatan kashe gobara a jihar California na can suna fafutukar shawo kan wata sabuwar wutar daji da ta tashi a jiya Litinin a kusa da gidan adana kayan tarihin gargajiya mai suna Getty da ke birnin Los Angeles. Wannan ita ce wutar daji ta baya-bayan da ta tashi cikin jerin gobarar da ke ci gaba da ci a fadin jihar. Magajin garin Los Angeles Eric Gassetti ya ce gobarar da ke ci a yamma da birnin na Los Angeles ta laƙume kadada 200 tun lokacin da wutar ta tashi kafin wayewar gari a jiya Litinin, sannan ta ƙona gidaje aƙalla 5. Yankin na ɗaya daga cikin inda gidaje masu tsada suke a birnin, kuma wutar ta tilastawa dubban mutane barin gidajensu. Shahararren dan wasan kwallon kwando LeBron James, wanda ke zaune a yankin, ya ce shi da iyalansa sun fice daga gidansu, yana mai cewa sun sha wahalar neman otel din da ke kusa da yankin saboda duk an cika su.
Zahra Amin fage aka saurara da labaran duniya a nan sashen Hausa na muryar Amurka. To, kamar yadda aka ji, a kasar Ghana an sake shiga aikin yin kuskurima ga kundin tsarin mulkin kasar, wanda aka fara tun a zamanin marigayi shugaba Atta Mills, amma aka dakatar bayan aikin ya laƙume dala miliyan 6.3. To, sai dai wannan karan ma kungiyoyin sa kai na bayyana fargabar cewa ana iya sake tafka irin asarar da aka yi a baya. Ridwan Abbas gare ka.
Tohon shugaban kasa marigayi Atta Mills ne ya soma shirin na sake nazarin kundin tsarin mulkin kasar a shekara ta 2010 domin daidaita kundin tsarin mulkin na shekara ta 1992, bayan an gano wasu aibobi. Muhimmin aibi ne damka cikakken iko hannun masu zantarwa, abinda ke raunana aikin majalisar dokoki, game da abinda ECOPL ta ce ne ba a yi wani abu takamaimai don gabatar da shirin zattarwan kundin tsarin mulkin ba tun babban zaben shekara ta 2016, bayan da gwamnati ta gabatar da takardar amincewar rakotun commission a shekara ta 2014. Shugaban kungiyar Aaron Bashan ya nuna damuwa ga rashin nuna sha'awar kwamitin wurin zattar da yabawan.
We are extremely concerned that the $6.3 million
mun damu matuƙa ga ya cewa dollar miliyan 6.3 da aka kashe a baki ɗayan shirin zai zama barnan kuɗi kawai. ECOPL ta yi imani babu hankali muddin ba a zantar da cikakken yabawar da tsarin CRC ya yi ba game da kundin tsarin mulkin ƙasar. Tsarin da ya yi nazarin kundin ya gabatar da yabawansa. Muna kira a hukumci a bayyana matsayin zattarwan yabawan kwamitin sake nazarin da kuma mambobin CRC na yanzu. Wakili ya sta Ghana Mabel Vivi ta shimfiɗa matakan matsantawa gwamnati ta zantar da yabawan.
As part of the campaign, there are a number of actions that's been planned towards that campaign.
A matsayin ɓangaren gangamin akwai matakai birjik da za a yi amfani da su don matsazantar da yabawan. Daya a cikinsu ne tuntuɓen waɗanda suka ruwa sun kai tsaki. Kuma abinda wannan ya tattara shine muna so mu fito da lamurra da kifili, lamurra masu muhimmanci. Za mu shirya zantarwa da kuma ƙarar da za mu gabatar ga shugaban ƙasa. Ƙungiyar ta shirya gabatar da kukanta ta yanar gizo domin gabatar da buƙatar tabbatar da an yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar gyarar fuska. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Ritwan daga kasar Ghana kuma bari mu kada kasar Kamaru inda anan kuma yan awaren sashin Ingilishi ne ke ci gaba da kai hare-hare saboda rashin gamsuwa da irin tsarin da gwamnati ta bi wajen gayyatar su a yi sulhu. Awwal Garba gare ka.
Har yanzu tsugune bata kare ba a bangaren da ake amfani da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila a kasar Jamhuriyar Kamaru, musamman ma kan irin yadda gwamnatin kasar ta kira taro domin daidaita al'amuran zaman lafiya. Amma matsalar ta faskara, har yanzu dai masu fafutukar kirkiro haramtacciyar kasar su Ambazonia suna ci gaba da kai mugun harare akan jami'an gwamnatin kasar, musamman ma kamar yadda maharan suka kaiwa ayarin motocin gwamnan ba min da hari lele Afrik a yayin da ya je rangadi a waɗansu ƙananan hukumomi na jihar. Wannan ne yasa na tambayi Alhaji Mutari Baminda mai faɗa a jini a ɓangaren.
Lalle akan ta faru tawagar gwamna suna tafiya gokakin jawa to sashin da kenan an yi su ƴan aware sun tare wannan tawaga da harbe-harbe da sauransu. To amma bin fahimta nan shi ne gwamnati ne ta ya saka ɗan macijiyar riƙa. Kaga shi ko soja yadda ake horar da su bifin shekara guda ko kuma ci wata takwas a nan ƙasan Kamaru. To amma an ka duba ka gani waɗannan yara yanzu shekara uku suna na cikin jaji, wani irin horo ne ba su samu ba. Saboda haka dole gwamnati ta sake rawa idan tana so wannan abin ya sanje. Maganan kuma shi zaman tattaunawa da aka yi a yawun da saboda a samu sulhu. Abin da ya saka ka ce gani kamar ba zai iya samun karbuwa ba domin mutane na gani cewa an gauraya abin. Idan ana neman shirya abubuwan da ya damu masu harshen Ingilishi ne, to kaga ya kamata a kirawo su zo su zauna, kowa ya faɗi ra'ayin shi, kuma ya kokari ya yi amfani da waɗansu ra'ayin daga cikin abubuwan da za su faɗa, domin ba dukkan abin da za a faɗa bane za a ce yana da kyau, saboda a samu zance mafi alheri.
Alhaji Ahmadu Jibo ya daga cikin matasan kasar Kamaru masu fafutukar wanzar da zaman lafiya a kasar.
Abin da kowa ya sani ne bayan wato wannan babban taro da shugaban kasa mai girma Fulbiya ya gayyaci ƴan Kamaru gabaki daya a zo a zauna a tattauna bisa ga wannan matsala, har a yau dai an samu cewa waɗansu ƴan katsiro, waɗansu wanda har yanzu ba su yi ma kansu karatun tanisu ba a wannan shashi, suna ɗauke da makamai. Amma dai sanin kowa ne cewa waɗannan mutane ne kalilan. Wato mama awal zaka duba bayan bincike ya nuna cewa waɗannan ajeji suke a can cikin kurmin jeji sukan fito su yi ma mutane ta'addanci ko kuma su zo su kama mutane suna tambayan rashawa ko kuma abin da ya kama da haka. To har a yau dai gwamnati na ci gaba da kokari, amma dai a gaskiya bayan zaman da aka yi mun ga canji da yawa, domin dewa daga cikinsu sun kawo makamai, sun ajiye makamai, kuma wato sun ci gaban nan tsarin da shugaban kasa ya saka na cewa idan ka ajiye makami shi a dauke ka a samu maka abin yi.
Masu magana dai suna cewar zaman lafiya yafi zama dan sarki. Muhammad Awul Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Ga gaida Awwal, kafin mu ci gaba ga marigayi dan kwaro.
Ana
Ta gaida marigayi dan kwayo. To yanzu kuma bari mu koma gefe guda Baba Makeri ya gabatar mana da shiri na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakub Makeri ne daga sashen Hausa da Muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kamar yadda muka yi muku alƙawari, shirin a dawo lafiya yau zai leƙa ne jamhuriyar Niger, inda hatsarin ababen hawa ke ci gaba da salwantar da rayukan jama'a sakamakon rashin mutunta ka'idojin tuki, lamarin da ke ƙara tayar da hankalin jama'a da hukumomin ƙasar. Motocin bus-bus na kamfanin jigilan fasinjoji na daga cikin motocin da suka fi haddasa hallaka rayuka akan hanyoyin zirga-zirga tsakanin biranen kasar ko tsakanin Niger da kasashe makwabta. Sanadiyar wasu tarin dalilai da masana ke dangantawa da ganganci, kamar yadda wakilinmu a Yamai Sulemu Barma ya tattauna da shugaban kungiyar fafutukan rake a tsaron motoci a jamhuriyar Niger mai duka Alhaji Yawale, inda yake cewa
to kasan shi hatsarin mota ba abu guda bane ci kawo shi. Hatsarin mota cikin abu uku ne, cikin abin nan uku in guda ya zamanto yana da matsala sai a samu hatsari. Na farko shi mai tukin mota da kanshi in akwai matsala gare shi ana samu hatsarin mota. Na biyu ita hanyar da kankanta in akwai kuskure gare ta yana sa a samu hatsari. Sannan bayan hanya ita mota da kanta in tana da matsala kuma yana sa a samu hatsari. To in ka duba ka gani shekarun baya ruskan da anka yi na ministan transport sufuri na shekara ta huce kusan mutum 900 da wani abu suke rasa rayukansu ko shekara na nishar wadanda an kalisa ha bayan hatsarin mota ko kuma kwana 30 bayan hatsarin mota irin ruskan da an kai sun kai mutum 900 har da an kai
kusan dubu
wanda ke rasa rayukansu banda wadanda ke jin ciwo wanda aka ci asibiti da wadanda ke mutuwa kwana 30 bayan hatsari ba a ranga sasu. Saboda shi wannan hatsarin mota ka wannan hada maka abubuwan da ke kawo shi lalle lokacin da an kai wannan an ka sa wannan kamfani na transport kamfani na zirga-zirgar motoci an yi shi ne saboda abu uku. Abu na farko a rage zirga-zirgar motoci da ke bisa hanya yawansu ya rage. In ka gani kar tana ɗaukar mutum 70 mutum 70 din nan a kan mamakin mota uku suke na Disney Plus na NHS ɗin karan high kenan an jaye mota uku a kan hanya an sa guda sai an kawo su an ka tsasa dama sai zamanto zirga-zirga ta yi yawa da mai yawan nan ta rage babu cinkoso kwarai bisa babban hanya. Sannan na biyu mutane a kawo musu rahusa saboda in suna tahiya a rage lokaci da inda zaka da inda ka taso da inda zaka lokacin da zaka kai mai yawa bisa hanya shi ma ya rage.
A maimakon a kwana akan hanya watakila za a kai inda ake son a je din ɗaya rana
to ka gani. Sannan kuma bayan haka nan shi kankan shi mai shiga motocin masu shiga motocin a ba su damar su tasiri shiga inda suke so bayan mamaki a ce dole ga mota an sa ta layi ita shiga tana yi ba ta yi ta shiga. To bisa ta haka nan kasan bisa ruskon da an kai mutane wanda ke rasa rayukansu su ne wadanda a cikin motoci na zirga-zirga masu yawa wanda a cikin motoci kaga mota ko da high star ko kuma babban mota mai ɗaukar mutum 70 in ta hatsari in ta an hatsari ya faisa mu kaga mutane da yawa ke rasa rayukansu.
Wato motocin jigila sun yi halaka mutane kenan wurin hatsarin ababen hawa
su an kai hatsari mutanen da ke mutuwa su yawa bisa ga wanda ɗauki mota shi kadai ko shi da wanda shi kadai bai zama ɗaya da mota saboda su in ka gani ita kar guda kamar gari da take biki mutum 70 wala to ka gani ba abun wasa bane. Shi yasa su sun yi yawa wadanda azumin cikin motoci su wanda sun yi yawa wadanda garin suna da ake ana yi. Sannan mai bi musu wanda ka bi musu su ne 'yan babur masu moto babu sannan 'yan kasa cikin 'yan kasa akwai yara ƙanana akwai tsohi su ne mahiya waɗanda ke rasa rayukansu bisa ga hatsari. Ka dai ka gani yau zaman da muke da yawan Niger babu gida guda wanda zai daga hannu ya ce shi a gidansu ba a taɓa samun hatsarin mota ba. abu ya zama kamar da aka ce ruwan dare ga duniya. Mu kiran da muke mutane fa dole lokaci shine mun kwatanta musu da fa shi hore guda ne in yake ta babu wani a rage yawan ganganci. Bayan wannan zaka ga mutum Allah ya bashi hanya hali ya sai mota sabuwa ya sai mota ya hada miliyan 2 ko miliyan 3 sai mota amma Allah bai bashi zuciya sai sabo taya. Rashin taya shine babban matsala wanda yake sa idan ta kwashe ana gudu babu wani gyara. Za ga mutum ya sai mota amma bai hada kudi sai sabo taya duk tayoyin da ake sa mutane ke sa tawini wanda sun kara aiki kan motocin wannan gojo ne wanda wasu sun kara aiki saboda bisa kowane taya akwai abin da ake rubutawa bisa taya akwai indicator na izo da indicator izo wanda in ka diba in ta canye akwai abin da ke nuna kuma kowace taya akwai gurin bai kuma kamata wuce an rubuta shi bisa taya ba kuwa san shi ba an rubuta taya ga bai kamata a huce kilo 100 a awara ita ba kai sai ka dauke ta kai 150 da ita kun ba sabawa bace kenan ka gani dole a samu matsaloli muna nan ga waye mutane kai saboda su yi hankali su hatara.
A nan ne kuma za mu dakatar da shirin sai sabon mako mu ci gaba da kawo muku tattaunawar shugaban kungiyar fafutukan rage hatsarin da wakilin Musulmi Mumin Barma a madadin bakon namu da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu Makere ne ke sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To gaishe ka yanzu kuma ga Sila Barma da sharhin jaridan Niger.
Zan fara sharhin jaridan na wannan mako da jaridar Le Vanamang wacce ta rawaito cewa sha'anin ilimi na ƙara fuskantar tarnaƙi a jamhuriyar Niger sakamakon abinda ta kira halin ko inkulan da hukumomi ke nuna wa wannan fanni. Jaridar ta buga hotunan wasu tarin yaran birnin Agadez zaune a ƙas suna ɗaukar darasi a ajin makaranta. Matsalar da yaran birnin ya mai fadar gwamnati ma ba su tsira daga gare ta ba, yayin da bayanai ke nunin an kori ɗalibai kusan 25,000 daga makaranta a yankin Zandar a bana, a wani lokacin da 'yan ta'adda ke ci gaba da ƙona makarantun boko a yankin Tilaberi. Laru da listuwar na cewa kamfanin Cominac mai haƙar uranium a garin Arlit da ke yankin Agares ya ba da sanarwar shirin dakatar da ayyukansa daga ranar 31 ga watan Maris na 2021. Sakamakon lura da wasu bayanan da ke gwada alamun karewar albarkatu a ƙarƙashin ƙasar da ya shafa shekaru fiye da 40 yana haƙar uranium. Ƙasashen Niger da Faransa da Japan da Espanya ne ke da hannun jarin wannan kamfani wanda ake ganin rufe ƙofofinsa wani mataki ne da zai jefa ɗaruruwan magidanta cikin halin zaman kashe wando. Jaridar Le Nouveau Républicain ta bayyana cewa 'yan bindiga sun sace magajin garin Kablewa da matarsa waɗanda kuma ake ci gaba da garkuwa da su yau kwanaki 10 cif da nufin neman kuɗaɗen fansa. Jaridar ta ce wata majiya ta tsegunta mata cewa a wajejen ƙarfe 10 na daren 19 ga watan Oktoba ne wasu mutane ɗauke da bindigogi suka kai farmaki gidan magajin garin na Kabalewa da ke gundumar Gegime inda suka kashe mutum guda kafin su yi awon gaba da shi haɗe da mai ɗakinsa. Mun ƙarƙare da jaridar Ayr Info wacce ta rawaito cewa wata tawagar mambobin kwamitin wanzar da zaman lafiyar karkarar Agadez na gudanar da ziyara yanzu haka a ƙasar Mali domin halartar taron majalisar haɗin kan yankin Azawad wato Haut Conseil pour l'Unité de l'Azawad. Jaridar ta ce kwamitin wanne ke ƙarƙashin jagorancin shugaban majalisar mashawartan karkarar Agadez Mohamed Anako na gudanar da wannan ziyara ne da izinin hukumomin jamhuriyar Niger dauke da sakon zaman lafiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To gaida Suleiman, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu Mai Shayi na garin Garbace da nan da kungiyar muryar talaka ta kasa da shin jihar Taraba. Hakika ce ce ku ce dangane da ziyarce-ziyarce da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari yake yi, ni ban ga ma'anar masu yi wannan cece ku ce ba. Ganin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a zuciyarsa da ƙasarsa da talakawan ƙasarsa su ne a gabansa, kuma ziyarce-ziyarce da yake yi babu wani wuri da ya kai ziyara ba tare da an nuna alfanu da zai kawo wa Najeriya ba,
Assalamu alaikum, mai magana Umar Hassan Tankuri daga nan Katsina. Shine ina tambaya ga shugaban kasa ya bar shugaban Bajo ya wakilce shi in baya nan koko yanzu ma haka nan aka tai kamar sadda yake raja. Abin mu haka nan Najeriya ba mu da shugaban kasa ba mu da wakili. A huta laya daga Umar Hassan Tankuri daga nan Katsina.
Assalamu alaikum biyoyi America, mai magana Kasim Aliyu Sadaunan matasan Asar a jihar Sokoto. Biyoyi America, ina tsammani da wannan dama kuma isa mana da sakonmu na ta'aziyya ɗaya ne babban rashin da muka yi na matar margayi Alhaji Abubakar ta Fabaliyar Union Nigeria kuma na Arewa. Ina son ku isa mana sakonmu ga gwamnatin jihar Bauchi, zan masarautar Bauchi da dokacin al'ummar Najeriya da al'ummar jihar Bauchi. Sai dangane da wannan rashi da muka yi, da fatar Allah ta jikanta ya gafarta mata.
Assalamu alaikum, sashen Hausa Radio America. Sunana ɗan lamin Joja Kabira, jihar Niger, Nigeria. Ina kira ga shugaban ƙasa don Allah da Annabi ya mai da hankali a halin da talakawa suke ciki. Don kin koko dagawa a sama ya wuce ya wuce haka, gaskiya ba shi ne mata damuwan talakawa ba. Muna bukatar ne a yi mamu ayyuka da ke damunmu.
To yanzu kuma ga Zahara ta dawo da labaran duniya, amma fa a taƙaice.
Gaba da kai samame akan manyan shugabannin kungiyar IS a Siriya, wani abu da ke nuna gaggawar da ake yi na ganin an kawar da usoshin kungiyar ta 'yan ta'adda. Dakarun gamayyar mayakan SDF da ke kawance da Amurka waɗanda suka taka rawa wajen kawar da shugaban kungiyar ta IS Abubakar al-Baghdadi da kuma kakakin kungiyar Abu Hassan al-Muhajir.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin nan lokacin, yanzu abadadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma ita Zahara a fage da takarantar mana labaran duniya da Salamun Abu wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu nan lokacin Darius Smith. Ni Ibrahim Kalma sai Garba ke cewa sai fa anjima.